Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 1621 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 13 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar, wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka. Ga kanin labaran duniya.
Kasar China ta ce tana nan tana binciken tawagar wasu 'yan Taiwan da kasar Kenya ta sake su kan zargin su da aikata ayyukan asha. A Liberia kuma rikici ne yake neman barkewa tsakanin gwamnati da kungiyar malamai kan shirin kasar na yiwa harkokin ilimi kwaskwarima. A Syria yau ne mazauna bangaren da ke karkashin gwamnatin kasar suke jefa kuri'a a zaben 'yan majalisa, yayin da ake cin gaba da shirin shawarwarin sulhu a Geneva.
To a Najeriya kuwa, yayin da ɗaliban matan Chibok da aka sace ke shirin cika shekaru biyu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram, ko ina aka kwana game da batun yunkurin neman waɗannan ɗalibai?
Ba baccin ke yi ba, kuma ainihin niyyarmu ce, mu ƙudurinmu ne mu tabbatar cewa dukkan wanda ke tare da wanda 'yan mutan da suka sace, to insha Allah mu ga mun kwato su kuma kuro su nan da rayukansu.
To ko me gwamnatin jihar Kano za ta ce a fannin samar wa matasa ayyukan yi yayin da gwamnatin ke shirin cika shekara guda nan da wasu makonni?
Akwai yara sama da 300,000 wanda jihar Kano ta tura karatu kasashen waje. Akwai makarantu sama da guda 24 na koyon sana'a wata jihar Kano ta kafa.
Idan an biyo mu a cikin shirin za a ji me matasan ke cewa dangane da hakan, amma da farko ga labaran duniya.
Sare assalamu alaikum. Kasar China ta ce tana nan tana binciken tawagar wasu 'yan Taiwan da kasar Kenya ta sake su kan zargin su da aikata ayyukan asha. Hukumomin Beijing suna watsi da kururuwar da hukumomin Taiwan suke yi kan wannan batu. 'Yan kasar Taiwan su 45 aka mayar zuwa China a tsakanin ranakun Litinin da Talata, kuma dukansu an tsare su ne a Kenya a cikin shekarar 2014 kan zargin yin zamba ta amfani da internet. Wata kotun kasar ta watsi da karar amma ta ba su adun mako uku su bar kasar. Wannan lamari ya bata wa Taipei rai domin ko ta zargi kasar China da sace waɗannan 'yan kasar ta da wajen matsawa Kenya lamba cewa ta tura su Beijing. Sai dai mai magana da yawun ofishin kula da harkokin China Taiwan Ang Feng Shang ya ce waɗannan mutanen sun sace miliyoyin kuɗaɗe na 'yan kasar China da yawansu ya kai miliyoyi.
A Liberia kuma rikici ne yake neman barkewa tsakanin gwamnati da kungiyar malamai kan shirin kasar na yiwa harkokin ilimi kwaskwarima. Malaman sun yi barazana fadawa cikin yajin aiki na gama gari muddin gwamnatin kasar ta yi wannan gyaran fuska inda za ta haɗa kai da kungiyoyi masu zaman kansu wajen tafiyar da harkokin ilimi. Babban sakataren kungiyar malaman kasar ya ce jiya Talata ne malaman suka amince da kudirin shiga yajin aiki. Sai kuma yanzu haka gwamnatin kasar ta riga ta wato cimma wata matsaya da wata kungiya da ake kira Bridge International Academia mai zaman kanta, wacce take amfani da tsarin fasahar zamani domin bunkasa ilimi ga kasashe masu tasowa. Ministan ilimi na kasar George Wana ya shaidawa muryar Amurka cewa ba wai gwamnati na kokarin mai da makarantun gwamnati na kuɗi bane, sai dai hada hannu da makarantu masu zaman kansu domin bunkasa harkar ilimi a kasar. Ministan ya koka kan yadda ilimi ke tabarbarewa a kasar, abinda ya ce hakan na buƙatar mataki na musamman.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Syria yau ne mazauna ɓangaren da ke ƙarƙashin gwamnatin kasar suke jefa kuri'an zaɓen 'yan majalisun, yayin da ake shirin ci gaba da shawarwarin sulhu a Geneva. Sai dai kuma ƙasashen yammacin Turai da kungiyoyin da suke hamayya a kasar duk sun yi Allah wadare da wannan zaben, suna bayyana shi na zaman jekanayi ka ne, kuma hakan na iya barazana ga shirin komawa kan teburin sulhu da kuma yarjejeniyar tsagaita wuta wacce yanzu ta yi sati 6 tana aiki. Da safe yau ne aka buɗe rumfunan zaɓe a sassan da ke ƙarƙashin kulawan gwamnati, wanda kuma adadinsu ya yi yawan kashi 3 na ɗaukacin kasar. Mawasa ido a zaɓen sun ce suna sa ran jam'iyyar BAT mai mulkin kasar za ta ci gaba da samun rinjaye a majalisar. 'Yan takara 3,500 ke takarar kujeru 250 na majalisar, sai dai kuma wasu dubbansu sun janye daga shiga zaben. dama dai majalisar ɗinkin duniya ce ke shiga tsakani domin samar da zaman lafiya kuma yau Laraba ne ake sa ran a cigaba da tattaunawar inda Stephen de Mistura jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na Syria zai gana da ƴan tawaye da kuma jami'an Amurka da ma wasu daga kasashen yammacin Turai domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe wato aka fara a kasar tun a shekarar 2011
ƴan sanda a Macedonia sun yi amfani da barkono mai sa hawaye da gurneti mai kidimarwa kan ƴan gudun hijira masu kokarin tsallaka shingaye akan iyakar kasar Girka rotani sun ce kimanin mutane 30 ne cikin gungun a yau suka yi kokarin tsallakawa daga yankin da ake kira Idomeni dake arewacin Girka da aka rufe wannan lamari yana faruwa ne bayan kwatankwacin sa da ya fara nan Lahadi wannan wuri har yan sanda suka harba irin wannan haiki mai hawaye wato misa hawaye da harsashin roba da irin gunetin nan mai kidimarwa da mai sarruwa akan bakin haure da ƴan gudun hijira al'amarin da ya raunata mutane da dama a ranar Lahadi wani ya watsa kasidu a duk fadin sansanin ƴan gudun hijiran dauke da jita-jitar cewa an bude kan iyakar sai da mahukuntan kasar Girka suna zargin jami'an Macedonia da wuce makadi da rawa abinda tace zata bincike wato bincika domin gano inda bayanan na ƙarya suka samu asali
A Belgium mai gabatar da kara ya ce sun sallame mutane uku waɗanda suka kame a ranar Talata kan harin da aka kai a birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwambar bara wanda ya sandiyar mutuwar mutane 130. Ofishin mai gabatar da karan ya faɗa yau Laraba cewa ba ɗaya daga cikin mutanen da aka gurfanar sai dai kawai an tsare su ne ranar Talata lokacin da ƴan sane ke bincike a gundumar Brussels lokacin da jami'an Belgium ke kokarin kame waɗanda suka kai hari a Paris da kuma na tashin jirgin saman ƙasar wanda ya dalilin mutuwar mutane 32 a watan da ya gabata. A ranar Talata mutane biyu da aka bayyana sunayensu da Smile F da Ibrahim F an kama su kuma an tume su da hannu a harin da aka kai cikin watan jiya a Brussels din. Mai gabatar da kara na kasar ta Belgium ya bayyana wa kafofin yaɗa labarai na cikin gida cewa waɗannan mutane biyu da aka kama ƴan uwan juna ne. Sai dai kasar ta Belgium ta sha suka kan nuna sakaci akan tattara bayanan sirri da kuma ɗaukar matakan tsaro kan wannan harin na Brussels da na Paris musamman ma yadda ya ɗauki har tsawon watanni hudu kafin a gano jigo a harin Paris wato Salah Abdussalam sai da kuma ƴan sanda a kasar Belgium din sun yi kame-kame kafin da kuma bayan harin na Brussels.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya nan da wasu sawa'i kaɗan ne ƴan matan makarantar garin Chibok za su cika shekaru biyu a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram da suka sace su lamarin da ya janyo hankulan ƙasashen duniya da dama. Na tambayi daraktan yaɗa labarai na headquarters Dakarun Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar shin ina aka kwana dangane da yunkurin neman waɗannan ɗalibai?
Kwanan nan kamar da sani mun ainihin kubutar da mutane da yawa kalla wajen tun lokacin da wannan shugabanninmu masu adalci suka hawa wannan mulki da har zuwa yanzu mun kubuto aƙalla 10,000 abin da cewa to haka wani abu ne wanda muke sa ran muna sa ran insha Allahu su ma ɗin waɗannan mai yiwa muna ƙoƙarin iyakar ƙoƙarinmu kuma muna babacin kewa kuma ainihin niyyar mu ce mu ƙudurinmu ne mu tabbatar cewa dukkan wanda ke tare da wanda ya mutu da suka sace to insha Allahu mu ga mun kwato su kuma mun ainihin kwato su kuma kwato su nan da rayukansu a aikin da muke yi na soja muna nan muna abubuwan da muke yi a nan wannan sambisa da dukkan wannan wurare ya gwada cewa Allah ya da cin nasarar da muka samu kuma da muke sa ran za mu samu kan abubuwan da muke yi Allah da mun san cewa wani abu ne wanda za mu nasara a kan shi.
Yawa to da kika yi batun kun kubutar da mutane da dama ya zuwa yanzu shin kuna bincike a cikin waɗannan ƴan mata ko mata da ake kwatowa babu waɗannan ƴan mata na Chibok?
Eh to ai ka san wani abu ne wanda mu da yanzu abin da muka sa ga mu da mai cewa mun kubuto dukkan wanda ke tare da wannan mutane ko suna cikin Chibok Girls ko ba ciki ko ba haka ba domin wanda ke zuwa tare da su wannan ƴan ta'adda ƴan Najeriya ne kuma ƴan Najeriya bane ma ainihin suna da uwaye kuma suna da ainihin suna bukatar duk abin da su jama'a suke bukata na rayuwa na zama masu suna da ƴanci da sauran kwanciyar su.
Wasu na ikirarin cewa ta iya yiwuwa wasu daga cikin waɗannan ƴan mata da aka sace suna dawowa gida a kaikaici ko kuma a sace
saboda suna dauke da wani yanayi kaman na juna biyu da ba sa so a san suna tare da shi sai su shiru magumus basu ba tare da sun bayyana cewa sun dawo ba. Kai da wannan matsaya da wasu ke
bayani a kai a matsayin mu na sojoji kuma na jama'an tsaro abin da sha mana kai mu ga yadda za mu kubuto dukkan wanda ke tare da wannan yan Boko Haram mu ga cewa mun kubuto da su. Wannan abu wanda biyo baya wannan kuma wanda abu ne wanda akwai wasu jami'an tsaro wanda ke fi anan akwai wasu jami'an gwamnati wanda su haƙƙinsu ne su irin wannan binciken mu iya kaba bincikenmu ko kuma abin da muke sa gaba shi ne ainihin yadda za a yi mu kubuto da wannan mutane kuma in Allah da muna da mutane da wasu ko muna sa ran za mu kubuto da mutane da dama nan gaba har ma da su.
A naka kiyasin kana ga waɗannan ‘yan mata suna wuriɗe ne a dunkule a waje ɗaya ko ku dai suna rarraba ne a irin binciken da kuka yi na neman waɗannan ‘yan mata?
To ai kasan malamar mada ai ba kowane labari ba ne za mu zo wajen ko ba haka ba akwai ainihin bayanin wanda ya kamata a ce mun alisun mu kanmu domin wani abu ne wanda ya shafi mu kawai kuma ya shafi kokarin da muke yi da fallasa shi kuma zai zama kamar wani abu da daban. So in Allah dai kowa ya dai sa dai sai muna ta kuma mai sa ido in Allah ya mu ci nasara kan duk abin da ake bukata mu nan. Kafin mu ce dole ne ba mu zai zo ya mana abin da muke sai mu.
A yarwa da bama ba ga da goza banki Chibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye.
Kun saurari Brigadier General Rabe Abubakar, daraktan yaɗa labarai na hedkwatar Dakarun Najeriya. To sai kuma batun matasa, inda nan da wasu makonni masu zuwa ne gwamnatocin jihohi da dama a Najeriya za su cika shekara guda akan karagar mulki. A wata hira da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Kano Farfesa Hafiz Abubakar a lokacin da ya halarci wani taro a nan Washington kan yadda za a tunkari matsalolin arewacin Najeriya. Na fara da tambayar shi irin rawar da gwamnatinsu ta taka a fannin samarwa matasa ababen dogaro.
A gwamnatinmu ta ɗauki wannan da muhimmanci in ka lura tun daga waccan gwamnati da ta shuɗe wacce ke muka gaje ta a jihar Kano fi sabilillahi ta ɗauki gabara a kai. In ka duba akwai yara sama da 3,000 wanda jihar Kano ta tura karatu ƙasashen waje. Akwai makarantu sama da guda 24 na koyon sana'a wata jihar Kano ta kafa na koyon sana'a. Daban-daban wannan ba ma satifiki ake karɓa ba wannan saboda kwasa-kwasai ne da wasu ci sati biyu wata guda amma za a koya maka ko a koya mata yanda za ta tsaya da ƙafafu waɗansu sana'u kiwon kifi kiwon kaji kiwon dabbobi da sana'u daban-daban sai ake koya musu a irin wannan waje kuma ana ba su jari kuma ya yi tasiri ƙwarai da gaske kuma dole wannan shi ne babban layi su da kansu yanzu a ƙasar Amurka suke magana inda ake so a koyawa mutane sana'a to sai an dauki tsarin ilimi irin na Germany ka san Germany a tsarin su ba su damu da magana digiri ba tsarin karatun su na a tabbatar cewa inda ka shiga makaranta ka fito to ka iya wata sana'a ka iya sana'a walau kowai ma zai dauke ka zai same ka kwararre ko aikin zai dauke ka zai same ka kwararre ko zaka zauna da kanka kana da dama to amma yanzu sau da yawa fa in kaga kudin da kasan mu take asara na wajen watan kayan aiki equipment za a so su amma ba mu da wanda zai sarrafa su ba mu da wanda ma zai kula da su waɗansu ma tunda aka so su aka shigo da su kasar har gwiwa ba ai ba
kamar me gwamnatin ku take yunkurin yi gaman wato ganin cewa ta magance irin wannan matsala
to maganan magancewa gaskiyar lamari mu a jihar Kano sai dai mutum ba zai faɗi gaskiya ba gwamnati tana iyaka kokarinta amma kamar yake ta faɗa ya fi ƙarfinta me yasa Allah ya mana baiwa da jama'a yanzu kiyasin lissafin mu ana maganan mu wajen miliyan 15.6 mu in ka tattara mu ƙasashen jihohin mu na arewa 19 mu ne kashi 73 na faɗin yawan ƙasa mu ne kuma kashi 54-60 na gabaɗayan yawan al'ummar Najeriya mu 19 ne kuma a cikin mu dinnan Kano ita ta fi kowanne a gaba saboda haka gaskiya muna da matsala ta yawa saboda haka zaka ga da yawa gwamnati tana yin abubuwa amma saboda yawa ba ma zaka ga tasirinsa ba
idan kana ta cewa matsalolin suna da yawa sai wasu su ga kaman ku anya za ku iya makwa
a to iyawa ai yana ɗaya daga cikin iyawa wannan magana da nake maka na fahimcin matsalar na kuma faɗin gaskiya yana cikin iyawa. Ai al'ummar da suka zabe ka babu dalilin da yasa ba za ka sanar da su halin da ake ciki ba. Ai yana cikin kwarewa da kwarewa ka sanar da jama'arka halin da ake ciki, ko da dadi ko ba dadi.
Nan da wasu 'yan makonni kaɗan za ku cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulki da hawa wato a jihar Kano. Kamar me za ka iya bugan kirji ka ce kun yi samu nasarar aiwatarwa?
Ai babban nasararmu shi ne da muka fahimci cewa wannan tsari da ake tafi da shi na samun kuɗi na ƙasa ba zai ɗore ba. Kamar yadda ka sani tattalin arziki ya karye, kuɗaɗen da jihohi suke samu za su iya rike kansu. Babban abin da muka yi na farko shi ne da muka zo muka yi garan bawu ga hukumar tara haraji ta jiha gaba ɗaya. Gabaɗayanta tare da har ma taimako muka nema na hukumar taimakawa ta DFID ta Ingila, wanda yake yanzu sabuwar hukuma ce garan da muka yanzu masu ba su shawara masana kamar guda 19. Kuma ana nan an fara aiki gadan-gadan, kuɗaɗen shiga na jihar Kano sun fara samun cigaba, wanda yake da yadda Allah burinmu shi ne mu ɗauke jihar Kano daga dogaro daga kan kuɗin mai musata a dogaro ga kai. In Allah ya samu ka samu wannan nasara, tana ɗaya daga cikin babban nasara a jihar Kano.
Mataimakin gwamnan jihar Kano Farfesa Hafiz Abubakar kenan. To dangane da irin ayyukan da gwamnatin ta jihar Kano ta lissafa ta yi domin matasa, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattaro mana wasu daga cikin ra'ayin matasan na Kano.
Sunana Abdullahi Mai Kana Zara daga karamar hukumar Nasarawa. Gwamnatin da Abdullahi Umar Ganduje daga zuwanta ta ɗebi matasa ta kai su nan Kaduna, ta kai su kamfanin Peugeot suna koyon wannan sana'a ta gyaran motoci. Sannan baya-bayan ta kuma ɗebi matasa sama da 200 ta kai su taki domin su koyi yadda ake tatsan nono na zamani da sauran abubuwa da dama da ta ɗebi matasa ta kai su a ƙasashe daban-daban domin su samu damar dogaro da kai.
Kuma sai ka ga dama kamar gabasawa cikiya yakin gaskiya ina ganin wannan gwamnatin wace mai albarka, kuma tana da kyakkyawan zato akan ta akan mushimman ayyuka ta bujiro da su. Mun ji labarai kala-kala tana yi ana tana yi duk da bai karasa lokacin gwamnatin ba, amma muna fatan alkhairi akan ta domin ta karasa da shi mu ga irin abin da ta bata da mu dama domin ta bayar shugabanninmu 'yan majalisar a constituency project na masallatai kamar sallawatu an yi shi sanan kowane gari duka kala-kala. A yanzu zan iya lissafa ma gari ka sama da kusan 20 wanne an ba da su ana nana sai
so abin da ya shafi kamar sha'anin sana'o'i da abin tallafa matasa ba.
Okay, game da aikin kamar sana'o'i da tallafa matasa to nan har yanzu zai tukunna bai dai karso hannun ba don ba mu cewa mun ganshi ba, amma magana da constitution project wannan mun san da shi da mu ake yi gwamnatin mu suna ba mu dama muna tuduwa ayyuka kuma ayyuka yanzu ma shi ne zan gaya wa mai gida na ayyuka sun yi kyau yadda ya kamata.
Sunana Sa'id Musa Jibril daga karamar hukumar Dala jihar Kano. A matsayina na matashi kuma dan karamar hukumar Dala tsakiyar birni, nan muke ganin matasa sun yi hoɓɓasa kuma suke da daman su ce wani abu akan wannan gwamnatin. Amma har yanzu gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje mu dai har yanzu ba mu ga abin da ce ma matasa ba, saboda har yanzu muna da matasa a zaune a tsakiyar birni waɗanda ba su da abin yi, ba su ma san me suke yi ba, kuma suna jiran gwamnati ta taimaka musu. A wannan watannin da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi ba wani abin da ya yi matasa wanda za mu iya nunawa a ƙasa don cigaban matasan jihar Kano.
Sunana Amina Awalu Umar Zakirai wanda aka fi sani da Aminu Baba. Akwai shirye-shirye da wannan gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya ƙirƙiro da su, kamar biyan ɗalibai scholarship na makarantu da ƙoƙarin biyan kuɗaɗe da ake bi bashi na ɗalibai da aka fitar ƙasan waje wanda ba a biya kuɗin ba, da kuma bunƙasa harkar ilimi na firamare da na sakandare a cikin wannan jiha ta mai albarka.
Da haka kana ganin gudunmuwar da matasa suka bayar wajen kafa gwamnatin kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kenan?
Gaskiya da dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kuɗin.
Wasu matasan jihar Kano kenan. To a jamhuriyar Nijar mata sun fara korafin cewa ba a ba su yawan mukaman da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada ba, wato a naɗin ministoci da sabon gwamnatin shugaba Muhammadu Isufu ta yi a farkon makon nan.
Doka ce, ordinance ce da anka doka, anka ce inda duk ana naɗa gwamnati ya kamata a ba ko mace ko namiji kashi 25 me da yake mazan mu sun iya manaƙisa sai sun ka maida ta ga hanyar mata.
To sai a biyo mu a shirin mu na dare domin jin ƙarin bayani kuma kan wannan batu za mu ba ku damar bayyana ra'ayinku a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Lambar da za ku kira ita ce 2022655. Yanzu agogon mu a jamhuriyar ta Niger da ma Nigeria na cewa karfe 4 ne da minti 20. Wato 11 na safe kenan da minti 20 a nan Washington. Ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka. Na ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin na yau ya karbi bakuncin Mallam Abba ne, dan asalin jamhuriyar Niger, amma mazauni na Amurka a cikin jihar Maryland. Barun babba bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
To sunana Abba Bukari Kolo.
To Haji Abba, tun yaushe aka zo America ne?
Yanzu da ya kai kaman shekara 20 da nake nan ga.
Wai shekara 20.
Eh.
To tun da ka zo me kake na tsawon wannan lokacin?
To da na zo na tayi local na yi karatu. Da na kare karatu na kuma yanzu ina aiki. Yanzu ya kai kaman shekara 15 da nake na aiki.
Wane ne aiki?
Aikin da nake yi na harkokin kudi ne na kaman ban san da ake gaya mishi ga Hausa kaman harkan
canjin kudi ko kuwa aiki aikawa da kudi ko
a ba canji ba nan ba canji ba kawai aikin na business ne aikin kudi ne yene nake ka akwai wani company da nake diban harkar kudin nasu.
Su company me suke yi?
Company kaman cikin business in RV suke. Ka san wannan su recreational vehicle? To cikin English ne suke.
Na motsa jiki na wasanni.
Yawa.
Kamfanin da kake aiki kenan, kai ne mai kula da kudin kamfanin?
Ni ne mai kula da kudin kamfanin.
Tun san da ka zo kake wannan aikin koko shine aikin da ka fara yi har bisa ga yanzu koko kai wasu ayyuka daban kafin
wannan? Na yi wasu ayyuka daban. Da harin da na zo na yi aiki kaman cikin gidan tsohi inda ake kaman wanke tasoshi lokaci suke zuwa na kon na yi wannan. Kafin da na kare lokalin kuma na yi aiki cikin aikin harkokin motoci. To bayan harkokin motocin ne yanzu ke nake wanga aiki na RV.
Na wannan wurin sai da kayayyakin motsa jiki?
Yawa.
To iyalin Abba na nan kenan? Na ce iyalinka suna nan America kenan ko
kuma iyalina suna nan ga nan ga na yi aure ina da iya uku. Ɗana na fari shekara 16 gare shi, ina da ƴan mata biyu kuma shekara 11 years old guda kuma tana da shekara 10.
To Abba, ka kwashe shekaru 20 kana zaune a nan Amurka, ka yi ayyuka kuma daban-daban. To ya kaga rayuwa a nan Amurka, musamman idan ka kwatanta shi da gida Afirka, Najeriya, Nijar da dai sauransu?
To wallahi nan ga abin da nake gani babu abin ga indai kana so ka yi aikin akwai aiki. Da harin da da na zo yanda na gaya maka aikin da nake yi ba aikin da kowa yana so ya yi ne ba. Lokacin da na zo ban iya Ingilishi ba. Ni ina zuwa local, ina so in samu kudin da zan biya local, ina da kudin da kuma zan samu in dan raya kadan. Sannan dole ne kai wasu aiki kanana nan da ke sa ka samu kudi kadan.
Local din da kai na Turanci kai da ka zo nan karatun Ingilishi ka shiga koko dai karatu wani course kai na daban?
Na yi biyun duka. Na yi na Ingilishi, afirin na ta yi na yi na lakoli na yi abun da business, karatun business a lakoli.
A wani matakin karatu kai na digiri ne ko kuwa abin da bai kai matsayin digiri ba?
Na digiri ne.
Na digiri ka yi? To muna magana akan ya ka ga rayuwa a nan Amurka, musamman abin da ya shahi aiki da neman abin zaman gari.
Ni kai ban ce ban ga laifi ba. Sai dai in ce alhamdulillah. Kamar yadda na gani da farin, in dai kana so ka yi aiki nan ga, kana so ka tayi local, kana iya yin shi. Kana iya yin shi amma ba abu ne ba da ke zuwa kamar sauran mutanen da suke samu taimako wannan ya yi musu kaɗan da abu bai da tauri kamar wanda ba su da taimako. Amma kai, in general, in ka diba kai, ba abuwa, in ka zaman nan ga lokacin da nazo kai babu wani matsala yanzu ba daya ne ba amma ni kai lokacin da nazo babu wani matsala yanzu ba daya ne ba amma ni kai lokacin da nazo babu wani matsala
me ya bambanta lokacin da kazo da yanzu nan
to yanzu akwai harkoki da yawa da suka sake dan ni lokacin da nazo mutane basa tambayan abu da yawa kamar da suke tambaya yanzu
su a cikin na Amurka ko ko gida Afirka
no na Amurka lokacin da nazo lokacin nan in kana da kazo da takardunka babu wani matsali kawai duk abin da ka tambaya kana iya yin shi kana barkaka shi yanzu kuma harkokin su zam da ban
kashi to ga mala abba ya koro bayani amma kuma lokaci ya muna halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da bakon namu yanzu amadun kowa da kowa musamman Kalu ya tacho daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Tuladan sai mu ce Allah ya kai mu yanzu ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Wasiƙar mu ta farko a yau ta zo ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi inda yace ina kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye mu dage da addu'a domin Allah ya kawo mana ƙarshen irin halin da ƙasar mu Najeriya take ciki na matsalar ƙarancin man fetur da tsadar rayuwa da tsaro da dai sauransu da fatan Allah ya kawo mana sauki amin Wasiƙar mu ta gaba kuma ta fara ne da sallama inda tace ci gaba da samun ma'aikatan boge a sassan Najeriya wata ƴar manuniya ce ta fara nuna gaskiya za ta bayyana ya Allah muna roƙonka da ka ƙara tuna musu asiri amin sako daga Bala Muhammad Dambam da Ahmad Manaja Bauchi da Prince Yawo Adamu Bulkacuwa sai kuma wasiƙar haɗin gwiwar ta zo daga Yahuza Sahaba ɗan daidai Kamba da Nasiru mai magani birnin Kebbi inda suka ce salamu alaikum BOA Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga bangaren gwamnati da 'yan majalisar dattawa da na wakilai da su zauna su hada kai su ba juna shawara ta yadda za a magance tafiyar hawainiyar da kasafin kuɗin bana mai cike da cece ku ce ke yi.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kasar China ta ce tana nan tana binciken tawagar 'yan Taiwan da ƙasar Kenya ta sake yansu kan zarginsu da aikata ayyukan asha. Hukumomin Beijing sun yi watsi da kururuwar da hukumomin Taiwan suke yi kan wannan batu. 'Yan ƙasar Taiwan su 45 ne aka mari zuwa China tsakanin ranakun Litinin da Talata kuma dukkansu an tsare su ne a Kenya a cikin shekarar 2014 kan zargin yin zamba ta amfani da intanet. A Liberia kuma rikici ne ke neman barkewa tsakanin gwamnati da ƙungiyar malamai kan shirin ƙasar na yi wa harkokin ilimi kwaskwari ma. Malaman sun yi barazanar fadawa yajin aikin na gama gari muddin gwamnatin kasar ta yi wannan gyaran fuskan inda za ta haɗa kai da kungiyoyi masu zaman kansu wajen tafiyar da harkokin ilimi. Babban sakataren kungiyar malaman kasar ya ce jiya Talata ne malaman suka amince kudirin na shiga yajin aiki. A Syria yau ne masu zama mazauna bangaren da ke karkashin gwamnati na kasar suke jefa kuri'an zaɓe na 'yan majalisar yayin da ake shirin ci gaba da shawarwarin sulhu a Geneva. Sai da kuma kasashen yammacin Turai da kungiyoyi da suke hamayya a kasar sun yi Allah wadare da wannan zaben.
Masu sauraro duka abin da ya sauƙaƙe nan a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa domin ga shirin ya rugo banan tafi. Sannan muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan naɗin ministoci da sabon gwamnatin Muhammadu Isu ta yi a jamhuriyar Nijar wato a shirin mu na dare kenan. Kafin nan a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Christian da ta bada umarni sai injiniyan mu Aidin. Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.